masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar nan mai cewa wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wassalam a huta lafiya mai tambayar kamar yadda aka sani shine Talhatu Manjus Gobir Samaru Bostof Zaria jihar Kaduna Najeriya to idan mai tambayar Malam Talhatu Manjus Gobir da ba sauraron masu saurare na tare da mu zan dan za ku da gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar muku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin professor tarihi Salisu Bala wanda zai tsora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tsara yadda zai ciyar da kasar sa gaba ta wajen saki fasalin sojojin kasar da cewa
mutanen da ake diba mai da su ba su train da horo su zama sojoji sai zamanto sun dara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da kasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin engineering ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran
yaki suna jiran yaki yazo
a sam a sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu nan ana son suna da kamfanoni wadanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni wadanda suke horar da mutane ka zo ka biya su misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma komandan din wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojin su sai su je su wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukata su gware akai sannan kuma a biya su kuɗi su ba wa waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai zama tu mutane suna dardar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasar Kim Jong-un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda ka mutane ba su san fara a shi ba ba su san rashin fara a shi ba to wannan kenan
ila wasu ce to kamar inda shi wannan shugaban kasa na Koriya ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar da ya gada wurin mahaifi da kaka a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani
akwai misali zamu dauki daya a Afirka kasar Mali misali shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da su waye sun sami kansu sunaye iri-iri amma yan ta'adda ne za su je kaburburin bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu waɗannan kasar Hausa misali zaka je Sokoto zaka je Kano zaka je Zare zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai Qur'ani kawai suke rubutawa ba a'a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu tura mulki tura wannan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wasun malaman nan aina suke karatu wasu to da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiqhu ne ga waidi ahalari ismawi ziyar risala askari da sauransu ko sannan a zo misali nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka hajrumiya a ce maka ibnu wardi duk irin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure zaka je ka samu surutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sai rubutu akan psychology tarihi duka sai rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wannan tawaye suka je suna rugurguza
biology din nan
ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawa suke musulunta to waɗannan amali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar dan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane to waɗannan ƴan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihin su kuma wannan ta'addanci yana da alaka da turawan yamma suka yi amfani da jahilan cikin ƙasar wurin su ɓata tarihin su ya za a yi a waye gari a ce bakar fata ya rubuta wani abu sannan wani farin fata shine zai zo ya kai wani abu wurin bakar fata to suna bakin cikin wannan musamman ƙasar Faransa ni na je ƙasar Mali a wancan lokacin na ga yadda anan ne masu musu ya tashi the richest man in the world kuma bakar fata ka gane
wanda kowa
arziki kowa arziki a duniya masu musa ka duba irin gwalagwalen da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu to duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da jami'ar Sankore duk anan ne cikin Mali cikin Timbuktu to sai suka tasan marusu waɗannan suna bi suna kashe mutane suna yin kwace suna yi ma mata fyaɗe da sauransu to yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa Assimi Goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan ƙasa na ɗaya kenan to sai da wannan Assimi Goita ɗin suka tasan ma waɗannan ƴan ta'adda da yaƙi suka ci galabarsu aka kwato duka yawa mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin aka je mamako aka je aka aje su aka samu wuri aka killace su ba dan haka ba yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru kaga achievement ne na ɗaya kenan sannan corruption yaƙi da cin hanci da rashawa yayi katutu a cikin ƙasar mutum ne yana shugaban ƙasa ko minista sai ga ya saci duke ƙasar ya kai Faransa ya je kafa company ko ya sai gida a Faransa ko ya je buɗe account a France ya sa kuɗi masu ɗumbin yawa na arzikin ƙasar wanda su ya kamata a yi amfani da su a sama mutane ruwan sha a sama mutane sauƙin rayuwa a biya mutane kuɗi su karatu su samu ilimi don ƙasa ta bunƙasa to sai zamanto ministocin da shugabannin ƙasar na baya sai su kwashi dukiyar ƙasar ta hanyar haɗin gwiwa da ƙasar Faransa da shugabannin Faransa sai je sai su kai kuɗin ƙasar suna bunƙasa arzikin wata ƙasa suna ƙara talata ƙasar su to wannan Assimi Goita din yana daga cikin abin da yayi na yanki alaka da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar Faransa take musu cewa su bada mulki ko su zo su ci su da yaƙi suka ce sun shirya su duk abin da ƙasar Emmanuel Macron ya faɗi suna da amsar da suke mai da mishi ba ta samu ba a cikin wannan ƙasar a ce yau shugaban ƙasa irin Emmanuel Macron ya barazana da kakkausar lafazi ga waɗannan shugabanni na Afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ECOWAS aka yi aka ce su ba da mulki ko kuma a yanke hudar jakadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda
wato matashi da matashi ke tunda shi ma Emmanuel Macron yana cikin waɗanda aka lissafo a cikin matashi
lissafo so shi wancan shugaba na wancan kasar gaskiya ya yi tasiri ya kaurin suna kai zan ce wurin abin da ya shafi corruption shi wanda aka yi majiyar mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan Yuli na shekara ta 2020 duka gaba ɗayan ƙasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda kin jinin wannan kazamun mulki da suke yi to kaga July a watan 8 ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban ƙasa ya ƙara sa hope a cikin zukatan ƴan ƙasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a zama da sojojin da za su fuskanci waɗannan ƴan ta'adda kuma yanzu a yanzu an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikin su ya ƙara bunƙasa ka gani an bude iyakar su tsakanin su da sauran ƙasashe kamar su Senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafarin gida cewa Asimi Goita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai ƙasar Faransa ya sa tsantsini har lima yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana akan haƙƙin ƙasar Mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dosa ma yara matasa kishin ƙasarsu ba kishin Turai ba suna gaya musu cewa abinda za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi su ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasar ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aqida da suke dasa ma matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke primary da secondary schools Allah ya sa mu dace
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam